bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'aniya Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan muhimmancin da wata matashiya a Kano ta nuna na kula da tsaftar mata a lamuran al'ada. Tsohon minista a jamhuriyar Niger na fatar shugaba Bazoum zai karkata a cikin gida wajen samun dabarun magance kalubalen tsaro. Jihar Bauchi na daga jihohin da ke rukunin zaben gama gari da murnar hawa mulki a ranar 29 ga watan Mayu. Shin mai gwamnan PDP Bala Muhammad yayi a ranar muna da rahoton. A yau Laraba Aisha Mu'azu na dauke da shirin ciwon yamace ga kuma mukammala da sharhin jaridun Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka, sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin. A jiya Talata, rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce an kammala janyewar tsakanin kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 44 cikin 100, kuma an mika cibiyoyi 6 ga jami'an tsaron Afghanistan tare da yiwuwar an mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni. A cikin wata sanarwa, Centocom ta ce tana fatan mika wasu ƙarin sansanoni da kayayyakin soji nan gaba wanda za su iya taimakawa dakarun tsaron Afghanistan ANDSF yayin da suke aikin samar da zaman lafiya da kare kasarsu. Gabaɗaya, Amurka ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da ya kai nauyin 300 siwan sabbin daga Afghanistan bisa ga sabbin bayanai waɗanda suka ce an tura wasu kayayyaki 13,000 don lalata su. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga Masar jiya Talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musgunawa ƙungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana. Ya kamata shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya hanzarta kawo ƙarshen murƙushe 'yancin walwala da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu adawar lumana, inji ƙungiyar Human Rights Watch da wasu sauran ƙungiyoyi a cikin wata sanarwa. Wannan kiran na baya-bayan nan ya biyo bayan wani rahoto na kwanan nan da wata ƙungiyar mirajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Washington mai suna The Freedom Initiative, wanda ta gano cewa gagarumin kamfe da Masar take yi na tsarewa da ɗauri da cin zarafi ya kai kan Amurkawa a ƙasarsu. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a 1921 da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata, inda mutane 300 suka mutu, wasu kuma 10,000 suka rasa mahallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood, ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na 100 na wannan ranar. A cikin jirgi kan hanyar su ta zuwa Tulsa, kakakin fadar White House ta ce shugaban ƙasa ya shirya don yin ƙarin bayani kan abin da ya faru kuma zai tabbata Amurka ta san cikakken labarin. Ta ce Biden zai ce Amurka na buƙatar sanin tarihin bauta da nuna launin fata da gidaje. Tun da farko, fadar White House ta ce tana ƙaddamar da ƙoƙari don taimakawa rage giɓin da ke akwai na bambancin jiki tsakanin masu arziki da kuma zuba jari a cikin al'ummomi da tsare-tsare da manufofi suka sa aka bari a baya. Kwamitin bindiddigin gaskiya da sasantawa na ƙasar Gambia ya kammala zamansa na bainar jama'a wanda ya shafa shekaru 2 yana yi game da zargin keta haƙƙin ɗan adam, wanda aka tafka a tsohon shekaru 22 da tsohon shugaba mai kama karya Yahaya Jammeh a gadon mulki. Jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da bahasi ranar Juma'a, inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tafka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakin su jami'a hauka ragan mulki ne ta wajen wani juyin mulkin sojoji da yayi a 1994 ya mulki wannan karamar kasa ta yammacin Afirka har zuwa lokacin da Adama Barrow ya kada shi a zaben watan Disamba na 2016 jami'a wanda ke da shekaru 56 yanzu ya tsere da matarsa zuwa kasar Equatorial Guinea. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ba da izini na gaggawa don amfani da allurar rigakafin COVID-19 da kasar China ta samar ga manya 'yan shekaru 18 da sama da haka. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta amince da rigakafin jiya talata da kamfanin Sinovac Biotech ya samar kamfanin harhaɗa magunguna na kasar China. Wadanne karo na biyu da hukumar WHO take amincewa da rigakafin da wani kamfanin kasar China ya samar saboda amfani na gaggawa. Hukumar ta WHO ta ce bayanan da Sinovac ya bayar sun nuna cewa allurai biyu na rigakafin suna hana alamomin cutar ci gaba a cikin kusan sama da rabin waɗanda suka karɓi rigakafin.
Labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Wata matashiya a Kano na kamfen din wayar da kan mata kan hanyoyin tsafta yayin da suka fara al'ada. Don karfafa hakan, ta raba audigar mata 1000 ga mata 500 a wasu kananan hukumomin jihar cikin bukin ranar tsaftar al'adar mata ta duniya. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir.
A yunkurin taimakawa mata a karkara da ma cikin birane wajen tsaftace jikin su yayin gudanar da al'adar su ta amfani da audigar mata da ma koyawa yara mata yadda za su tsaftace kansu ba tare da sun shiga wani yanayi maras dadi ba a lokacin da suke al'ada. Da wata matashiya karkashin kungiyarta mai suna Saving the Girls and Women Initiative wanda suka yi hadaka a yanzu da wata kungiya Community Health and Research na bayar da Free Pad for Girls na bayar da audigar mata kyauta ga 'yan mata. Ta ce suna da zumar raba audigar mata guda 1000 ne wanda zai kai ga mata 500 sakamakon tashin farashin auduga a yanzu wanda hakan ke sa su yi amfani da wasu abubuwa wanda ka iya haifar da cutuka. Zainab Nasir wacce ta jagoranci wannan shiri ta yi bayanin dalilan su na raba wannan auduga a yanzu.
Kamar masu ruwa da tsaki da sauran al'umma gabaɗaya ba sa damuwa da lamarin halin da 'yan mata suke shiga idan suna al'ada. Yawanci muna ganin yadda suke shiga halin damuwa saboda ba su da kuɗin da za su yi wannan audugar wanda hakan yake sa su yi amfani da duk abin da ya samu. Fuskantar kalubale na kamuwa da cututtuka bayan ma cututtuka sannan ba sa iya samun damar sakewa rayuwa kamar sauran mutane a cikin al'umma idan suna cikin wannan yanayin suna faɗa a cikin halin damuwa ko kuma su zama ba sa iya zuwa makaranta saboda suna tsoron kasafa ta je aji su bata jikin su kuma wannan sai zama kamar wani barazana ga ilimin su.
Wasu 'yan mata da suka ci gajiyar wannan shiri su ma sun yaba.
Sunana Sadiya Abdullahi daga Gama. Mun ji dadi sosai kuma mun karu saboda wasu abubuwan da bamu sani ba ma a yanzu mun riga mun sani. Yanda zamu kula da kanmu, yanda zamu dinga canza abinda zamu sa lokacin da muna fira to gaskiya mun karu da abubuwa da yawa kuma mun ji dadi saboda wani lokacin abin zai zo maka ba kama da kuɗin da zaka siya. Sunana Sadiya Abdullahi Aliyu daga Gama. Kanta wani gidan suna kamar warewa ka wasu kuma iyayen gaskiya ba su iya warewa ƴaƴan su wannan abin ba gaskiya musamman wata zaga da abin ya same ta za ta gaggawo faɗa ko kuma tun kafin abin ya zo.
Sunana Sumayya Adam Abdulsalam daga Gama. Iyayenki ne dai masu alhaki a kai su ya kamata a ce sun siya ba saurayi ba kuma daga nan ma raini zai iya shiga tsakaninku da dai abubuwa da dama.
A makon da ake ciki ne aka yi bikin ranar tsaftar al'ada ta duniya wanda aka fara wannan biki tun shekara ta 2013 domin nusar da 'yan mata musamman waɗanda suka fara al'ada yadda za su tsaftace jikinsu ba tare da sun fuskanci wani takura ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, tsohon ministan cikin gida Idi Ango Umar ya shawarci shugaba Muhammad Bazoum da ya yi amfani da dabarun cikin gida don tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar kasar da sauran yankin Sahel. Ango Umaru yana fargabar neman mafita daga kasashen waje domin a cewarsa da ɗan gari akan ci gari.
In babu kwanciyar hankali babu ci gaba a cikin ƙasa. ba iyayen karatu ko kiwon lahiya ko dabbobi ko lakon kenan ba ta yiwa ba kwanciyar hankali kenan ya maida hankali na farko ya harkar tsaro ya shurari sojojin shi ya shurari duk wanda za su kawo mishi mashawarta ƙasa ta waje ba ta izuwa ta yi yaki a kambacin ɗan Niger wannan ɗan Niger kin ko mun kalilan su ya yarda da su ya dogara ga su ya ba su ƙarfi kannan in akwai wani taimako na kuɗi ko na wani gudunmuwa na kayan aiki waɗannan ƙasashen waje suna iya kawo taimako dan da na gida ake shawara wanda ya fito daga waje baka san niyyar shi ba ka raba sirri da shi yayi amfani shi ya kyauya ya cuce ka akan matsayin mu na tsohon ministoci muna da alaka jewa da abokanmu na ƙasashen waje musamman akwai wanda suke cikin aiki har yanzu wanda suke ba mu bayyane suna mu kashe ba mu iya hutawa mu ce ministan kaza na ƙasa kaza abokina ne ya bani kaza amma in ku ji magana mun yi ta mun samu tushe akwai masu ba mu bayani sosai na sosai saboda shi ne gaskiya muna jawo hankali don saboda a kula
menene zai iya zama gudunmuwar da su talakawa za su bada a game da wannan yaki
kusan su talakawa gudunmuwarsu kullu yuma akwai ta sojojinmu talakawa ɗiyan talakawa ne su ne ake zuwa na ɗauka kowace shekara mai shekara 18 a ɗauke shi wata ran manomi ɗan shi guda ne kenan yawancin sojojinmu ija talakawa suna kawo gudunmuwa musamman na biyu abin da muke so mu kawo kira shi yaro wanda bai isa ba ya shiga soji ko wanda bai da kalitekin shiga soji to shi ma a kiyaye a barzawa ana intervention daga bisa dan wani yana so ya sa dan shi soji nan kuma bai da aptitude kin shiga soji a ce dan uban shi yana da wani matsayi ko yana da dan uwa mai matsayi zai intervention ya sa to wannan da za a sa shi kadai ya isa illa cikin soji tunda bai kai inda za a dauke shi ba bai da karhin da zai shiga soji amma saboda hanya an sa cikin soji mun ko da wannan ba mu san wannan ba yaro in yazo ko dan sarki ko dan president in aka auna shi likitoci suka auna shi aka ga bai sai aka kauda shi daukar da ake sai wanda kwararre wanda ya sani a cikin soji ko cikin police ko cikin gar yaro yana batanci kuma aka yi magana da yake dan babban mutum ne ko sai a ce a bar shi to shine muke kira shi kanshi da shugaban kasa ya mai da hankali ga wannan siyasa kar ta shiga cikin harkar soji soji bai da party bai da bara bai da jaha dan kasa ne aikin shi ya kare kasa kamar da dukkan illolin da su zo
tsohon minista a Niger Ango Umar kenan azantawarsa da Sulaiman Muni Barma kada a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja jihar Bauchi na daga cikin jihohin da kan sauya mulki ko karba zuwa yanzu a duk ranar 29 ga watan Mayu da hakan ya saba da jihohi kimanin 7 da hukuncin kotu ya raba lokacin su da akasarin jihohin asalin siyasar sa gwamnan jihar Bala Muhammad da PD ya dafa abinci don liyafa ga miskinai ga rahoton Abdulwahab Muhammad
taron cin abincin ya gudana ne a ɗaya daga cikin fadojin gwamnatin jihar mai suna gidan Ramat da ke cikin fadar jihar wanda ya sha bamban da irin taron sharholiya da jawabai na siyasa da aka saba yi a irin waɗannan lokuta na ji ta bakin yaran da suka halarci liyafar cin abincin
Usaina Danjuma
to yau ga cikin bukin cin abinci da gwamna
ya
ke da ji
na ji daɗi a
rai ne da me kika ci
na ci alayi da kankana da tariya da nama
Ko yau ga shi a gidan gwamnati cin abinci da gwamna. Ya yake ji a rai?
Na ji daɗi sosai.
Menene da menene kika ci?
Na ci shinkafa da taliya da makaroni da nama.
A
Muhammad Sani.
Muhammad Sani kace a wannan lokaci.
Sai Allah ya kara masa jimawa a kan mulki. Mun gode da abin da ya mana.
Hakan ne. To kai ba.
Suna na Ismail Ahmad. Abin da zan ce dai shine Allah ya kara masa jimawa kan mulki kuma Allah ya biya shi abin da ya mana.
Abinci wanda yake kace ya abinci.
Gaskiya akwai dadi. Gaskiya akwai dadi.
Akwai. Wannan ba.
Suna na Ibrahim Muhammad.
Hai ila yau na tuntube mahaifin ɗaya daga cikin yaran da suka sami damar halartar liyafar cin abincin ga abin da yake.
To ga gabatar da kanka. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suna na Abdullahi Doma. Wannan tsari ne wanda ya burge ni ba ma ni kaɗai ba duk al'umman jihar Bauchi gaba ɗaya da ma ƙasa baki ɗaya tunda a tarihi a duniya Najeriya babu inda aka taɓa haɗa irin wannan karamci ma 'ya'yan marayu marasa galihu sai a jihar Bauchi. Wannan abu ya yi kyau sosai.
Daga bisani a jawabinsa Ubangayya gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir ya buƙaci ganin hukumomin ƙasar su mai da hankali kan batun 'ya'yan talakawa da kuma sha'anin tsaro.
Muna godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan rana. Muna tabbatarwa marayu cewa su ba marayu ba ne insha Allah. Allah dora mana nauyi a matsayin mu na gwamnati a ranar mu na masu hannu da sunan wanda Allah ba mu dama kuma ba mu jagoranci da shugabanci. Da ni da matana da iyalaina da mataimakina da sauran magaraban gwamnati insha Allah za mu yi iya kokarinmu mu ga cewa mun kawo muku abubuwan more rayuwa yadda zai kasance ba za ku samu wannan ɗanɗano na rashi na jimami da kuma ganin cewa ku ba komai ba ne. Ina kiran shugabanni daga kan mai gidanmu shugaban ƙasa zuwa ƙasa mu yi koyi mu ji tausayi mu san cewa waɗannan mutane musamman ma masu kawo matsala na wajen tsaro na wajen kama mutane da sauransu su ji tsoron Allah ya kasance ce mun san akwai wanda ma ba su da ƙarfi kuma ga irin yanda Allah ya yi su. Allah ya saka da alheri.
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau akalar shirin ciwon yamace ya karkata akan makomar rayuwar mata da auren su ya mutu a al'ummar Hausa da irin kalubaloli da suke fuskanta. Ga mun tattauna wannan maudu'i a yau mun karɓi baƙuncin Hajiya Binta Rabi'u speaking, yar jarida, marubuciya, yar fafutuka a shafukan sada zumunta kuma mataimakiya ta musamman ga gwamnan jihar Kano akan sha'anin bincike da adana bayanai, tare da Hajiya Aisha Mu'azu, masaniyar halayyar ɗan adam da zamantakewar iyali. Sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamace a yau. To zan fara da ke Hajiya Binta. Duk da cewa ana samun mutuwar aure a sassan Najeriya baki daya, lamarin ya fi kamari a yankin Arewa. Ko za ki mana tsokaci a game da yadda rayuwar 'yar mace yake kasancewa bayan mutuwar aurenta a cikin gidansu da kuma al'umma baki daya?
Wato abu ne na rashin jin daɗi kwarai cewar ana maganar mace-macen aure ya fi yawa a Arewa. Kuma abin shi ne a wasan reality yana faruwa sosai. Amma ni ba na alakanta abin da cewar ko laifin mata ne ko laifin maza ne. Ina gani kamar duk inda aka yi aure aka samu sabani ko aure ya lalace na ɗaya. Mimi akwai kaddara. Na biyu akwai tarbiyyar duka ma'auratan. Na uku akwai binciken da aka kafa auren watakila an kafa auren ba a tushen gaskiya ba ne da sauransu. Amma ko dai me kenan once aka ce aure ya mutu kalubalen ya fi a taimace because one ita ce aka saka ita ce aka lalata wa rayuwa. Because daya dai dama shi mutu aure aka saki mace kamar rejection ne kamar mijin ne yayin cewar ba na so ta iya yi hakan ne ta iya zama ba hakan bane ba amma general perception dai shine shi mijin ne yayin rejection dinta miji ya ce baya so
to me kamata iyaye su yi idan hakan ya faru
na ga abin da ya kamata iyaye kuma su yi a wannan gabar shine sai su dungumi s su rike ta su ba ta kula ta musamman because wannan abu ne kamar tragedy ne ya fada mata to ni ban sanya dai mu Hausawa muke kallon irin wannan abun ba amma babbar magana shine once aure ya mutu na ga shi society Hausawa kamar a haka aka gina al'ummar cewar wai duk sanda aure ya mutu a zahiri wai lalle lalle ne to mace ne ita ce mata bari aka saki ita ce ta yi laifin da har namiji ya sake ta ta iya yiwuwa laifin ta yi ta iya yiwuwa ba laifin ta yi ba zan dinga kawo abin da misalai kuma misalai na real life saboda abin sun faru kuma na sani akwai matar da ƙawata ce na je gidanta ta shiga ni da Allah zo kira kanin nan baya akwai wata mata ta zo guri na akan matsalar aurenta ina so in je in ga gidanta in je in tarar ya gidan yake muka je muka sami yarinyar nan tana tafasa kifi gidadi ya cika da karni mu kanmu da muka shiga ba mu ji dadin zama a wurin ba kuma tana da yaron jiki in ta je ta dan juye kifin ta dan buda ta waye ta koma ta yi nishi ta yi nishi ta dawo ta ce haka ta wanke kifin haka ta gyara shi ta shanya shi sannan ta zo take dan ba shi tsoro saboda tana so ta yi pepe soup sai ta yi ta sauke daga tukunya in warin kifin ya ragu sai ta dan mayar haka saboda in ya taso hankalin ta yana tashi amma ta ce da mijin nan ya shigo bai ji tausayin wannan abin bai zo ba balle ta fada yana ce mata ai wannan lalaci ne ta kasa aiki waye ya tafi ya fada maganganu ni ko na sashi na sa hannu na kashar shi nace to ki bari mu in mun fita ki cigaba da aiki
to ba na tsare numfashin ki ba Hajiya Binta bari na dan dakatar da ke anan zan dawo gare ki ki cigaba da wannan bayani amma kafin nan Hajiya Aisha a matsayin ki na masaniyar halayyar dan adam wani irin hali mata suke tsintan kansu bayan mutuwar aure kuma yaya yake shafar rayuwar su
ni ma bazawaraje aure na ya mutu but amma I'm giving myself as an example gaskiya it depends on how iyayenka suke saboda kowa da irin halayyar sa akwai wasu iyayen da zaki ga miji ya sako yar su za su ce ba dai gidansu ba sai da nemi inda za ta zauna ba za su zauna su bincika su gani ba laifin ta ne a laifin shi ne mu a fannacin arewa muna yawan daukar laifin aure mu daura ma mata saboda mu arewa muna ganin duk abin da namiji ya yi ne kin ga ana an fara samun matsala akwai waɗanda suna samun matsala a gidan auren su amma ba za su iya za su zo su ga mai iyayen su ba saboda me yasa saboda suna jin tsoron abin da iyayen su za su ce musu yanzu wata aurenta zai mutu ta zo gida ta ga mai iyayen ta da a ta dawo gida me ya kawo ki gida a aure na ya mutu ai saboda halin ki na banza yar da ka haifa ya za a kace mata tana da halin banza fi sabilillah ideally ya kamata yar ki ta dawo gida miji ya sake ta sai ki barta ta zauna ta huce Allah bashi ki ba ta kwana biyu kwana uku sai ki kira ta sai ki zaunar da ita ba fada zaki mata ba sai ki mata hudu ba ki tambaye ta me ya faru in kika jina ta kada ki saurin rufe magana a wurin sai shi ma a matsayin sirkinki ne sai ki aika yazo sai yazo in yazo sai ki zauna da shi a matsayin danki saboda ya taba auren yar sai ki zauna da shi sai ki tambaye shi wane me ya faru me ya faru me ya faru to kin ga nan in kika ji labarin shi kika ji nata kin ga daga nan sai ke sai ki yanke hukunci in laifin ta ne to kin ga a lokacin sai ki ba ta laifi in ba laifin ta bane ba laifin shi ne kin ga a lokacin da shike danki daraja mijinki sai ki ce tashi ki shiga daki ki jira ni ina zuwa there and then sai ki ba shi laifin sa saboda haka dauki matarka ka tafi gida in kuma abu ya zo ga mutu tun aure ne gaba daya saki uku gaba daya kin ga babu komawa to wannan kuma ka Allah ya kaddara bayan iyaye akwai kuma mutane ɗan uwa da suna ganin duk mutan da aka auro ta aka sake ta to ba mutumiyar kirki bace to wallahi ba haka bane zargi ne kuma an ce zato zunubi an sako ki daga gidan miji babu wanda yafi karfin saki kafin a sake ki ai nawa aka saka ni shawaran da zan bayar shine mutane kada su dinga daukan saki kamar abomination ba abomination bane kowanne uba da uwa bai so ya ga essa ta fito daga gidan miji ta dawo gida ta zo ta zauna
to gare ki Hajiya Binta kina bayani kafin na dakatar da ke dazu
ta ci gaba da zagena mana ai an mata kaza an mata kaza an yi kaza an yi tana ta fara wato
maganganun ba za su faɗi ba ni daga ƙarshe ma dai da abin ya ishe ni sai kawata ta taimaka tambaya ta ce don Allah ina so in tambaye ki dan wannan abin da yake miki dama na san wasu kuma wannan da ke ƙara sun ma ƙara a wancan dan Allah zan miki ta tambaya da aka kawo ki kin kawo yancin ki a matsayin budurwa because akwai wannan irin ana ganin kamar in mace ba ta aure ta virgin ba wani lokacin yana jinyu mata wulakanci tace wallahi tallahi budurwa ya same ni kamar daga ni har ita a lokacin tsawatawa ta yi shekara 10 da aure da ƴaƴan da tana da experience ni ma na yi zaman aure ne shekara 10 ina da daidai experience irin nawa amma kokolwa ta cewa tai naga nace ni dai da naga ji tace to binta yake da gani me shawara ki nace ni jira zan baki shawara kin ga ki hakuri kai duk abin da zaki gani ki kauda kai har Allah ya saki haihu amma in kika haihu bai canja halin sa bane ce kawai ki hakuri ki tafi idan ku haka kawai nace mata saboda ni a irin yanda na ban san shawar da zan fata ba illa ta ji gida kawatawa ce kawai tafi ni hikima sai ta ce a abinta ba haka za mu ce mata ba kawai kin ga wannan abin naki yayi lalacewa da mu ba mu san inda za mu bullo wa abin ba saboda ba mu san dalilin da yasa bijin nan yake miki haka ba amma ba abin da ya gagara Allah ki dinga addu'a a wannan lokacin abin da take miki mai alheri ne Allah sai ya zaba miki kafin ki haihu idan har abubuwa za su gyaru za ku samu daidaito to yanzu irin wannan Allah yayi bai auren bai sake ta ba amma da a ce ya sake ta irin wannan yanayin in ta ji gidansu kuma to sai a ce ai ita bazawara ce dan haka tayi wa society laifi because ita kanta kalmar bazawara ne yanda wani ya gaya min kamar suna ne aka sawa matar da auren ta ya mutu wai dan a nuna mata wata kyama ni wato da uwata da ubana kullun ina gode musu ina ƙara alfahari da su wato kafin kika samu macen da auren ta ya mutu ta samu gata da inci irin yanda iyayen nasu ka bada a al'umma mu tausawa su a cikin dare wata idan kika za ki samu daya ban ce babu ba
to mi suraro ala tilas anan zamu ja burki a cikin shirin ciwon yamuci a yau sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Bintu speaking da Hajiya Aisha Mu'azu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute burin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su hoho
menene hoho zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
yanzu kuma lokaci yayi da awwal garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru
na wannan makon ne da jaridar Rijiyu ita kuma ta kurmata mana cewar dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru guda hudu ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin kwantakona da ungiyar Boko Haram ta kai musu a garin Gallin da ke can arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Economy kuma ta hango mana cewar babban bankin duniya za ta sake zuba wa kasar jamhuriyar Kamaru waɗansu makudan kuɗaɗe domin rage zafin raɗaɗin cutar coronavirus a kasar sai dai wannan karan na uku kenan da babban bankin na duniya zai mikawa kasar Kamaru wannan tallafin na COVID-19 a faɗin kasar
sai kuma jaridan Republic shakube ce mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Franck Biya wani gida shi ne zai maye gurbin mahaifinsa Paul Biya domin ne yanzu ana yawan ganin sa a tarihin da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne ga jaridar Kamaru Tribune. An da talaba ta mana cewar jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun sha alwashin cewar za su dawo da tsaro a duk faɗin kasar Jamhuriyar Kamaru domin irin yadda ƴan ta'adda suke nema su kai kasar su baro. Ministan sojojin kasar ta Kamaru Joseph Bichi Asomo ya ce duk wanda ya ce musu kuɗi za su ce masa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke ban kwana da ku. Mu kasance lafiya.